السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. يومنا سافير ثلاثة عشرين دا تقوس ga watan tara watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda tai daidai da 17 ga watan 3 watan Maris kalendar albashi shekara 2025. Ina jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wataala bisa baiwa da rahama da lutufi da yimana ya sake tattara rayukan mu a wannan masallaci mai albarka na jikin gidan sarkin yakin Suleja a nan cikin garin Suleja, karamar hukumar Suleja a jihar Neja, Najeriya. Kuma na jaddada godiya gare shi da ya bamu yin wannan ibada ta sallar asuba a cikin jami'i, sallar da duk wanda ya yi ta Allah subhanahu wataala ya ce ya shiga cikin kariyarsa, yanzu shi ne zai baka kariya shi da kansa. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu wannan lada kuma sama cikin kariyarsa, shi dama baya saba alƙawari, kamar yadda nake roƙonsa ya karɓa daga wajenmu inda muka yi daidai, ba mu lada inda muka yi kure ya fi mana. Ina roƙonsa subhanahu wata'ala inda muka fara wannan yini da ayyukan alkhairi, Allah ya sa mu cika wannan yini namu da ayyukan alkhairi, alkhairan da suke cikin watan. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sadar da mu da su gabaki ɗaya, abinda yake ciki na sharri ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu. Kamar yadda nake roƙonsa subhanahu wataala imana ta gomashi da dacewa da duk wani alkhairi da ya rage a cikin rayuwarmu, ya kuma tsare mu daga kowane sharri da ya rage a cikin rayuwarmu. Yanwa masu albarka, kamar yadda na saba, ko a karo na biyu kenan da na kawo irin wannan ziyara, bayan na dawo daga inda aka tura ni domin yin tafsiri, ba don komai ba sai dai in zo in tsaya mu gaisa a sabunta sanayya da kauna da soyayya. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbata mana da alkhairi. Na son yi tsokaci akan hadisin man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda ya tsayuwar watan ramadan ina mai imani da neman lada an gafarta masa duk abin da ya gabata da zunubin shi. To wannan fassarar kowa ya santa, kuma koyaushe ana fadanta ana maimaita ta. To ni gabar da nake so in yi tsokaci a kai ita ce da yake imanan wa ihtisaban, imani mutum yana mai imani da neman lada. Akwai wani abu da ake cewa da shi al-hudur, ma'anan al-hudur shi ne to be arrive, a lokacin da kake yin wani abu to ba wai kawai yin abin kake yi ba, a'a ya zamanto hankalinka da tunaninka da kwakwalwarka komai naka yana kan abin. Jama'a, muna yin sakaci mai yawa, akwai abubuwa da yawa da muke yi, amma muka rasa alfanu cikakke na wannan abin saboda ghiyabul hudur, wannan halartowar ba ma ma kawo ta, kawai muna gaya abu ne wajibi a gare mu mu yi da aka mun yi. To duk ibada jama'a, ya kamata duk sallar mutum zai yi ta to zuciyarsa tana halarci ba tana halarci ba abinda ake nema wato kai saboda an wajabta maka kai wannan abin ko an ce ana so kai kana tuna wannan kai ihtisaban dan neman abinda ake so a samu dalilin yin ibada misali yanzu mun zo mun yi sallar asuba ai farko dai mun yi imani mun sallar asuba wannan kwa zai fada kuma mun yadda wajibi yake akan mun yi dan mu sauke nauyin to ya sauka kuma bai sauka ba ya sauka to amma akwai wasu abubuwa da ake so ka halarto akwai lada da ake so ka samu to ka ringa halarto da kana so ka samu lada fa'idar halarto da tunani a lokacin yin ibada jama'a shine zai baka damar ka tsaya kan ibadar da ya kamata kuma kana tsoron kada kai ka samu tawaya na ladan da za a samu da aka yace imanin wahtisab to da aka yi wa masu albarka wannan na son yi tsokaci akan wannan akwai ibadu da yawa da muke barin ba mu misali kaga wanda ya gina masallacin nan zai iya kudurta zuciyarsa waqafi ne hubusi wannan abin da yayi ba sai ya rubuta ba yayi hubusi to koda za a samu coincidence wani wasu daga cikin dangi ko magada bayan wucewarsa su zo su ce su wurin nan sai an ya raba musu gado to shi wancan ladan da yayi abin nan ya aje Allah zai ci gaba da bashi ladan shi abinda kawai ba zai masa ba yanzu wannan wurin tunda an daina wannan ibadar to zai tsaya amma wancan abin da yana asali ina nan to kaga da yawa mukan gina irin wadannan abubuwan amma ba ma kawai irin wannan mutum yana ga hubusi ko waqafi sai abin da ya rubuta shi ma'anar waqafi abin da ka rubuta shine ina nan ana tuna ko ana ci gaba da morar abin akan abin da ka gina shi shi fa'idar ko bambancin sa da wancan shine ganiyar da kai amma Allah bai baka dama ka rubuta ba to amma ga wani abu ya zo sun ce su bisa yadda ba to Allah sai ya ce ai yayi niyyar wancan abin da aka yi zuwa asar niyyatul mu'min khairun min amali wani lokacin niyyar mu'mini tana fin alkhairi ma akan aikin da ina fata mun fahimta to kaga ka gina masallaci ka gina wata makaranta ka ba da wani abin da ake samun wata fa'ida to ka ringa kudurta irin waɗannan abubuwan kana halarto su to ko da an samu wani abin nan shikenan kai ta hausawa ruwa ta sha ba wani wanda zai zo ya ce ya zobe maka wannan ladan da ainihin kake samu shine dai da ya ci gaba to shi kuma sai dasa daga inda kai ka tsaya to shi kuma ya katse wa kanshi to shi kenan tun da yake baya so shi kenan ya je baya an sallame shi yan uwa masu albarka ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora abubuwa guda uku annabi ya ce wanda duk ya same su ya ɗanɗani zakin imani hadisin Anas yana cikin Bukhari yana cikin Muslim sai zaka ba'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wanda duk yadda da musulunci a matsayin Allah a matsayin ubangiji musulunci a matsayin addini annabi muhammadu a matsayin annabi to wannan ya ɗanɗana zakin imani wannan sai ke nuna mana akwai zaki imani yana da ɗanɗano to ya kake samun ɗanɗanon imani ana samun ɗanɗanon imani jama'a da karfashi a lokacin da aka ce ga wani abu na imani mutum ya ji yana sha'awa ya yi kuma baya kosawa baya gajiyawa ba wai dan ɗabi'a ɗan adam baya gajiya ba amma dai a lokacin da ya gaza ɗin ma Allah sai ya bashi ladan yana yi da haka kuka ga Allah ya fara ba da fensho da gratuity duk aikin da kake wa Allah sai ka zo wani lokaci da ka gaza yi Allah zai ci gaba da baka ladan shi ko kuma wata rashin lafiya ta hana ka yi ko mantuwa ko bacci ko tafiya ta zo ta same ka sai ai ta rubuta maka ladan kuma kana kuma baka yi aikin ba amma saboda ka saba kana yi jama'a shi wannan abin da ina da muhimmanci kwarai mu dinga lura da shi wasu abubuwa guda uku su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tuka su ya dandana imani yace an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa fillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakraha an yuqdhafa fil nar mutumin da ya hada wadannan uku ne shi ma annabi yace ya san dan zakin imani wai wanda ya zamanto Allah da manzansa su yafi so fiye da wanda ba su ba da wanda yake san dan uwansa ba dan kuma sai dan Allah da kuma mutumin da yake kyamar ya koma kafirci dan Allah ya raba shi da kafircin kamar inda yake kin a saka shi a wuta ai ba wanda yake san ya shiga wuta ina fatan mun gane to irin wadannan abubuwa jama'a baringa halarto da irin wadannan abubuwa Allah ya sani ina son ku ina kaunar ku ko ina na tafi na tafiya da ku kamar inda na sani kuna so na kuna kaunata alamu suna nuna min wannan ina fada a wuraren da na zauna kusan guda 7 ko 8 to kuna cikin wadanda muna samun wato communication saduwa akai akai fiye da wannan so wurare tare da wadanda su muna kusa da su fiye da ku amma da ka ga daga nan su laja kujiya na fada da wahala a ce ga mako ya je ya dawo ban yi waya da wani dan nan garin su laja ko a aika min text message ko kaza akwai ko wadanda suke min text message na duk juma'a akwai masu yi min text message na duk weekend za su yi min barka da weekend bal akwai wani na kasa gano ko waye amma lambarsa kuma wata abin nan irin wata lamba ce ba za ka kira ta ba ko wani abu eh amma ko yau in Allah ya yarda sai na ga good morning Sadish ko yau in Allah ya zanga ya sa su laja kasa zai sa su laja to da haka waɗannan abubuwan jama'a sun sa wato koyaushe sai yanzu wato na yi rashi kasancewa ta tare da amma idan aka samu wannan abin kuma to sai yanzu abin da na rasa din ya zama to ba rasa shi ba to Allah ya mana albarka fa'idar wani abu ya sa dan shi muke yi in muka zama to muna yi saboda wani abu ba shi ba san samu matsala to da haka na kawo wannan hadisi an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa fillah ni dai na san ba ni da abin da zan ba ku ku ne dai kuke da abin da za ku ba ni amma zu da haka ina fatan ko din ko ni din Allah ya sa dan shi nake yi kamar yadda ko ina kyau da san dan shi kuke yi dan da ni dai ba ni da abin da zan ba ku da ina da wani abu da zan ba ku to da sai a ce saboda wannan ne amma an gane ku to Allah ya mana jagora Allah ya mana jagora ina amfani da wannan dama ni jaje akwai abubuwa da suka faru na rashin na rashe-rashe da aka yi zuwa na ji an yi mace-mace kamar Malam Abubakar Malai Madugu da Allah ya masa rasuwa ga yungon Kabalan shi ma da Allah ya masa rasuwa shekaran jiya haka dai mutane da yawa jiya na samu na dan yi ziyarori na ta'aziyya da dube-duben rashin lafiya wannan amfani da wannan dama yin sadda rashe-rashe da aka yi Allah ya ji kan waɗanda suka mutu marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya abokinka ko masoyinka na gaske shine mai taya ka bakin ciki mai taya ka farin ciki ba masoyinka bane wanda sai dai tare da kai a bakin ciki kawai ba masoyinka bane sai dai wai tare da kai a farin ciki kawai masoyinka na hakika shine mai taya ka bakin ciki mai taya ka farin ciki to ina amfani da wannan dama har ila yau in taya wannan yanki alkhairai da aka samu a daidai ko kuwa gamayya duk wanda ya dace da wani alkhairi ina roƙon Allah ya sa masa albarka wadanda suka samu matsaloli kamar hajji Usman ji ana gaya min shi ma gidansa an yi gobara dan kwanakin baya kaɗan to ina jajin wannan abu da ya faru da roƙon Allah Allah ya mayar da alkhairi kuma Allah ya tsayar ana wadanda abin bai same su ba muna roƙon Allah Allah ya taƙaita mana gabaki ɗaya muna roƙon Allah ya ba mu kyau a duniya ya ba mu kyau a lahira ya tsare mu azabar wuta ya bar abin da yake tsakanin mu dan shi Allah kuma ya sa aljanna ta makomar mu Allah ya yi dukkan mahaifanmu da malamanmu da matayenmu da ƴaƴayenmu da kakanninmu da jikokinmu da sarkanmu mazansu da mata da ƴan uwanmu da abokanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta Allah ya sa suna gidan rahma idan rayuwarmu ta zo ƙarshe mu kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe marasa lafiyarmu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaitsaye Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya waɗanda suka yi rashin lafiya Allah ya sa rashin lafiyar ya zamanto kafara kamar yadda nake roƙon sa subhanahu wata'ala ya horar da lafiyar mu wajen yi masa da'a ina roƙon Allah ya mana tagomashi da ganin mu da lafiyar da ya ba mu a inda yake son ya gan mu kuma ya tsare mu ganin mu da lafiyar da ya ba mu a inda ba ya son ya gan mu Allah ka albarkaci sana'o'inmu, Allah ka albarkaci kasuwancinmu, Allah ka albarkaci kiwonmu, Allah ka albarkaci nomanmu, Allah ka albarkaci ayyukanmu da muke na gwamnati da wasu ayyuka da muke dan neman abin rayuwa. Allah ka arzuta mu da halal, Allah ka raba mu da haram, Allah ka yi damuwoyinmu, Allah ka dage kunci ga buranmu. Allah Najeriya na cikin wani hali, Allah ka kawo mata mafita, Allah ka dubi bayanka masu rauni, Allah muna roƙonka ka karfafa rauninmu, Allah ka dage kuncinmu, Allah ka dora karayarmu, Allah muna roƙonka ka yaye tsananinmu, Allah ka wadata talaucinmu, Allah ka ba da lafiya ga cutanmu, Allah muna roƙonka ka yaye mana kowace irin jinya, Allah ka yaye wa Najeriya kowace irin jinya, masu nufinta da alkhairi Allah ka taimake su. Masu nufinta da kishiyar haka Allah shagaltar da su da kawunansu. Allah karka ba su dama. Allah duk wanda in ka ba shi dama zai tarwatsa wannan ƙasa. Allah karka ba shi dama. Allah karka ba shi dama. Allah karka ba shi dama. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah muna roƙonka ka ba mu aminci a gidajenmu, ka ba mu aminci a unguwanninmu, ka ba mu aminci a garuruwanmu, ka ba mu aminci a ƙananan hukumomin mu, ka ba mu aminci a jihohinmu, ka ba mu aminci a ƙasashenmu na musulmai. Allah albarkacin kaza ga dangare ma isha ruwan kasko. Allah ka ba da zaman lafiya a duniya. Allah halin da duniya take ce Allah ka kawo nutsuwa, Allah ka kawo kwanciyar hankali. Allah muna roƙonka kai mana jagora, ka dora mu akan daidai. Kai mana jagora, ka dora mu akan daidai. Ka shirye mu, ka shirye yaranmu, ka shirye manyanmu, ka shirye mazanmu, ka shirye matanmu. Allah ka kinsa shirya cikin zukatanmu. Allah ka yi riƙo da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so kai da shi. Allah bayanka da kake yantawa a wannan wata na Ramadan, Allah ka sa da mu a cikinsu. Allah ka sanya mu cikin waɗanda ka yantawa ta dindindin daga wuta. Allah ka yanta mu cikin waɗanda kai wa gafara ta dindindin. Allah ka yanta mu, ka sanya mu cikin bayanka da ka baiwa aljanna bayarwa ta dindindin har abada. Allah muna roƙonka mana jagora. وصلى الله وسلم وزيد وبارك واكرمان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيكم.